Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu, yan Najeriya ke halartar rumfunan zabe domin kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya hada tsohon shugaban kasa Muhammad Usman na jam'iyyar Adil Canji ta ƴan Hamayya da tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki. A yayin gudanar da yakin neman zabe kowanne daga cikin ƴan takarar biyu, yayi ikrarin lashe zaben da zai fayyace wanda zai gaji shugaba Isu Muhammadu bayan da ya shafe shekara 10 akan karagar mulki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma yayi komo da karin bayani.
Kimanin ƴan Niger miliyan 7,446 da suka rijistar zaɓe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaben mutumin da zai shugabanci ƙasar ta Niger a tsawon shekaru 5 masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad da ɗan takarar ƴan adawa wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Rahunan zaɓe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan faɗin ƙasar, waɗanda kuma ke buɗe ƙofofinsu a ƙarfe 8 na safe, sulfe a ƙarfe 7 na yamma a agogon Nijar da Najeriya. An da ya gudanar da yakin zaɓe cikin zazzafan yanayi, abinda ke fayyace yadda ɓangarorin ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci. Bayan zagaya yankuna 8 na ƙasar ta Nijar, ɗan takarar jam'iyyar RDR Canji ta ƴan Hamayya Muhammad Usman ya jaddada cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa. Sai dai shi ma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad ya yi ikirarin doke abokin karawarsa a wannan zaɓe, a bisa la'akari da yadda yake samun goyon baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko, an ji shi.
Babu shakka muna bisa hanyar nasara, shi ne kuma ya sa ko ina in ku shiga turare su suna zancen fitina, mai fitina kun san da ya nasara. Za mu kasa su rana 21 na wannan wata. Zauna lafiya. Wanda kuma ya taɓa yarda ba, ya fito mu gane shi ranar. Za mu kasa su cikin buri'u. Baba, babu sata, babu toge, ƙarƙashin kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje domin su bi wannan zaɓen kuma su lura da yadda aka gudanar da shi.
Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen ƙasar ta Nijar ne ke shirin zagaye sassan ƙasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi, yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa SENI ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. Sannan ta gargaɗi 'yan ƙasar ta Nijar su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina, bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu. Muhammad Usman mai shekaru 71 a duniya, masani ne da ya karanci ilimin kididdiga, ya kuma shugabanci kasar ta Niger daga 1998 zuwa 1996, yayin da Bazoum Mohamed mai shekaru 61 da haihuwa ya karanci ilimin falsafa. Sau biyu yana rike mukamin ministan harkokin waje, a baya-bayan nan ya rike mukamin ministan cikin gida na tsawon shekaru 3 kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020 da 2021. A zagayen farko na ranar 27 ga watan Disamba, Bazoum Mohamed ya zo na daya daga cikin yan takara 30 da suka fafata, inda ya sami kashi 39 da yanka daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, sai Muhammad Usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da yanka. Dukkan yan takarar biyu sun fito ne daga yankin Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a can birnin Kwanni kuma Haruna Mumban Bako ya jiyo mana ta bakin kadan daga cikin mazauna jihar dangane da fatansu game da wannan zabe na yau.
Ani sunana Mumban Sani Gado, ina fatan wannan zabe da zai kamawa shekara ta 2021 Allah ya zaba mana shugaba na gari mai tausayin talaka.
Sunana dai Ahmad Idrisa, ina hawata Allah ya ba mu shugaba na gari. Ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki wantara wajen shekara kuma mu sha nau da wantara. Muna hawata mu samu president wanda zai caya muna wai hawata na kenan.
Jami'an Noma Abdulrahman Saini, to rubata wata na guda ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali.
To mu dai fatan mu dai Allah ya sa ai zaben ga lahiya kare lahiya.
Wasu ɗan Nijar kenan da ke bayyana ra'ayinsu game da zaben na yau. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar Texas a cewar hukumar ba da agajin gaggawa ta FEMA a nan Amurka. Hakan na nufin al'ummar jihar za ta samu makudan kuɗaɗen tallafi daga asusun tarayya. Miliyoyin mutane a jihar sun kwashe kwanaki babu wutar lantarki a jihar ta Texas mai arzikin mai. Sannan rabin al'ummar ta na fafutukan neman ruwan sha sanadiyar tsananin sanyi da ya illa ga tashoshin wutar lantarki da na ruwa. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanku da shigowa zauren VOA. A yau muna tare da manyan baki. Akwai ministan kula da harkokin ƴan sanda, Alhaji Muhammadu Maigari Dingyadi. Akwai kwamishinan ƴan sanda na babban birnin tarayya Abuja, Alhaji Bala Chiroma. Sai Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan birnin tarayya Abuja. Maudu'inmu na yau shine ta yaya Najeriya ta tsinci kanta a hayaniyar zanga-zangar MSAS, duba da kokarin da ake yi na inganta zamantakewa tsakanin ƴan sanda da al'umman ƙasa. Yanzu zan mika ku ga babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka, Grace Alheri Abdu, wacce ta jagoranci shirin a lokacin da ta zo gida Najeriya kwanakin baya.
Muna godiya kwarai da gaske a mai girma minista da kwamishinan ƴan sanda. Muna muku godiya kwarai da gaske domin amsa gayyata mu da kuma kasancewa wannan wuri kan kari. Zamu fara da kai mai girma minista akan wannan batu da muke yi. Yi mana shimfiɗa game da yadda Najeriya ta samu kanta a wannan hali, kuma ya kake gani za a samu gyara?
Assalamu alaikum jama'a da suke abokan zamana a wannan zaure, da sauran ƴan uwana jama'a maza da mata masu saurare na a ko'ina cikin wannan farfajiyar duniya tamu. Ina farin cikin shiga cikin wannan zaure a yau, kuma muna godiya ga VOA da ta ba mu dama domin mu zo mu halarci wannan dandalin zama da ake yi. Kamar dai da aka sani, wannan ƙasa tamu Najeriya ta shigo cikin wani yanayi na ban tausayi na irin hayaniyar da aka samu sanadiyar NSAS protest da aka yi wata ɗaya ko wata ɗaya da rabi da suka wuce. An samu kone-kone da kashe-kashe da hasarori daban-daban a wannan ƙasa, musamman a jihar Lagos da sauran jihohinmu na kudancin Najeriya. Ko shakka babu waɗannan abubuwan sun ba da darussa da dama ga masu sharha na yau da kullun da kuma ita kanta gwamnati. A halin da ake ciki dai yanzu, muna nan muna kasafin lissafin abubuwan da suka salwanta a sanadiyar waɗannan kone-kone da aka yi kuma mutane da dama ba su sani ba waɗannan bukatoci da waɗannan matasa suka zo da su sun zo ne da wata manufa kyakkyawa kuma sun zara su bisa doka da tsari to amma a gambakin ciki sai wasu marasa kishin wannan ƙasa suka shigo suka ɗauke wannan manufar tasu suka mashe ta wani abu daban amma duk da haka nan da yake shi mai girma shugaban ƙasa Allah cikin ikon sa ya yi masa fara zuciya ya yi masa fara aniya ya karbi waɗannan bukatun na waɗannan matasan guda biyar da suka nema kuma kai tsaye aka zo aka fara dokan matakai na biyan waɗannan bukatun abinda mutane da dama ba su sani ba shine mai girma shugaban ƙasa ya fara waɗannan tsare-tsare na canjin zamantakewa da kuma ayyukan yan sanda tun kafin wannan tarzomar da aka fara misali ya fito da tsarin police trust fund asusun na musamman na yan sanda wanda aka samu hannu a 2019 kuma wannan dokar ta fito da tsare-tsare na kyautata ayyukan yan sanda na samun kuɗi na musamman domin kyautata ayyuka na yan sanda haka kuma ba daddiya ba kafin wannan hayaniyar ta shigo mai girma shugaban ƙasa ya samu wata doka hannu ta gyaran dokar yan sanda wadda ta ƙara kyautata tsari na ayyukan yan sanda to da aka ji wannan aka ce to ai wannan ya zo daidai tunanin gwamnati kuma shi yasa ba a ɗauki wani lokaci ba aka ci gaba da ayyana waɗannan buƙatu na wannan matasa domin a ga cewa an biya buƙatunsu halin da muke ciki yanzu ana nan ana ƙoƙarin ganin cewa an kyautata tsari an canza tsari na yan sanda domin ayyukan suke gudanarwa a cikin ƙasar nan su inganta kuma su yi daidai da buƙatun yan Najeriya
don minista kafin mika wannan na'ura ga kwamishinan yan sanda za mu so mu san waɗanne matakai ne gwamnati take ɗauka ko kuma ta riga ta ɗauka domin ganin cewa ba a sake samun aukon lamarin nan da muka samu kanwa ciki ba.
Dawo ga bayanin tambayar ki cewa waɗanne matakai ne ake ɗauka na ganin cewa ba a sake samuwar faruwar wannan matsalolin da suka faru ba. Shekaran jiya ma bayan mun gama taron tsaro na ƙasa. Ni aka sana yi bayani kuma nawa yan Najeriya bayani cewa mai girma shugaban ƙasa ya ba da tabbacin cewa gwamnati ba za ta sake bari a samu irin wannan hatsanin da aka samu ba. Za a ɗauki matakai na ganin cewa an saurari kowane mutum, an saurari kowane stakeholder kuma an ci gaba da hulɗa kyakkyawa da jama'a domin a saurari buƙatocinsu kuma za a ci gaba da ɗaukar matakai na kyautata ayyukan 'yan sanda. Ma za a ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ta fannin ayyukan kayan aiki da kuma na'urorin ayyuka su kansu na zamani za a yi ƙoƙari a bayar da su ga 'yan sanda domin ayyukansu su kyautata. Ana nan ana shirye-shiryen yin bita ga 'yan sanda domin ƙara sanin makaman aikinsu kuma su ƙara fahimtar yadda ya kamata a yi aiki daidai da lamuran zamani na duniyar nan a halin yanzu. So zan tsaya nan zai.
Madalla mun gode kwarai da gaske zuwa an jima kaɗan nan za mu ba da dama ga ku da kuke wannan zaure domin yin tambayoyinku. Kafin mu kai ga haka bari mu koma ga kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja. A lokutan baya shekaru da dama da suka gabata da suka wuce na san da dama da suke wannan zauren sun san cewa akwai wani shiri da ake yi a tashar talabijin ta ƙasa da ake kira da rediyo ma ɗan sanda abokin kowa. To wannan shirin ya mutu kuma ina ganin mutane da dama 'yan Najeriya yanzu suna ganin wannan ma buganan ta kawo. To waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa kun inganta dangantaka ku da al'umma?
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Bala Chiroma ni ne kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja. Shi aikin ɗan sanda don jama'a ake yi saboda haka jama'a muna ɗaukar su da muhimmanci shi yasa akan ce ɗan sanda abokin kowa. A yanzu don mu tabbatar da cewa dangantakar mutanen al'umma ya kankama shi yasa muka ce a kawo wani program da shugaban ƙasa ya yarda da shi aiki ya fara gudanar da shi community policing ake kiransa. Muna son al'umma ta zamanto cewa tana cikin tsarin tsaron da muke basu saboda haka za mu samu wa'ansu a cikin al'umma mu kawo su mu basu uniform su saka su ma su taimake mu aikin nan. To kin ga kuwa idan aka samu wannan za a samu fahimta za a samu ingancin dangantaka tsakaninmu da al'umman da muke ma aiki. Sannan kuma ba mu tsaya nan ba muna kan ƙara horo akan horo a jami'an 'yan sanda don mu tabbatar da cewa su ma suna tafiya da zamanin da ake ciki. 'Yan sanda ba mu da yawa, ba za mu taɓa nasara kuma a aikinmu ba idan ba mu ɗauki al'umma tare da mu ba. Ba zai zamanto ko ina muna nan ba, saboda haka muna son dangantaka mai inganci tsakaninmu da mutane, don su ne za su gaya mana me yake faruwa a wuri kaza, me hau ko kansu na wuri a wuri kaza, mu kuma mu zo mu share musu hawaye. Aikinmu ne mu tabbatar da tsaro da lafiyan al'umma.
Madalla, mun gode da kwarai da gaske. To bari mu je ga babban bakonmu, domin shi yana magana ne a matsayinsu na masu sa ido akan lamura da suke faruwa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina mai matukan farin ciki da kuka tara mu a nan The Voice of America. Muna godiya da irin ayyuka da kuke, kuna bayyana al'amari da yawa, kuna wayar mu da 'yan ƙasa kai, kuma kuna samun kwazzaba daga gwamnati zuwa gwamnati, wannan ta zo ta tafi. Amma duk da haka kun sa aikin jarida ya zama kun jajirce akan wannan, da duk abin da ya faru za ku je wurin gwamnati ku kira su, ku kira mu, ku kira al'umma, domin zama lafiya na ƙasa shine yafi komai. Al'amarin tsaro al'amari ne babba a ƙasar nan, al'amari ne wanda kuma ya ja hankalin mutane tun kafin gwamnatin nan ta zo. Muke da matsaloli na tsaro iri-iri, kuma da ta zo ta yi alƙawari da yawa na dakatar da wasu abubuwa. Wato Allah ya kawo mu zamani yanda kuma abubuwa in aka toshe nan sai wani wuri su bude, in aka toshe can sai wani wuri su bude. Babu shakka ƙalubalen suna da yawa, ba kawai a fannin tsaro kawai ba, a zamantakewa gaba ɗaya na rayuwar al'umma, wanda in gwamnati ta shigo ga inda ta dosa sai kuma ta ga cewa a'a ga kuma abubuwa da ya dace ta yi ma 'yan ƙasa. To alhamdulillahi, minista yayi magana, shi commissioner Bala yayi magana, na ji daɗin maganganun su ainin, amma kuma akwai tsokaci. Babu shakka abinda commissioner Bala ya faɗa, ba shakka wannan abu yayi aiki na gani a gwagwalada. Su police sun fito da wannan community policy, kuma ni ina chairman din Kwantagora Housing Estate na gwagwalada, an sa na ciki. Sannan ko da na bar nan na koma Kaduna, na koma wata university, babu shakka an sa mu as elders a wannan forum na police community relations. Har ID card an bamu, ba ma uniform ba da yake fada. Babu shakka sanda muka samu barazana ko ina ana kiran mu zo mu bada bayani me ya faru. Sannan mutane na bada haɗin kai a lokacin ainu, can sai abubuwa suka zo suka tabarbare aka dena. To da aka dena sai wasu abubuwa suka shigo suka gitaya, sai aka samu matsaloli na tsaro a fanni-fanni. In aka dawo da wannan community police din, babu shakka idan aka samu mutane suka bada haɗin kai, ba shakka za a samu maslahan wa'innan matsaloli da yawa. To amma ba kawai bayo police kuɗi ba, ba ba su mahallin zama ba, ba inganta su da iyali ba, ba kuma nuna musu cewa suna ƙarƙashin demokradiyya ba, a ba su horo. Duka wannan ya kamata a inganta. Bayan an inganta, menene tsirarun wa'inda bargurbi ne a cikin wa'innan mutane suke yi da sunan police? Cin hanci, police ya yi ƙauri. Cin rashawa, police ya yi ƙauri. Almandahana, danniya, da kuma ɓoye gaskiya, ko kuma baiwa mutum haƙƙinsa ko da a police station yake, kaman beli, kaman sauransu. Wannan matsaloli ne na ƙasa, na ni da kai police din Najeriya na san ka sani. Da ana cewa police abokin kowa ne, yanzu ana cewa ɗan ƙasa ne abokin police. Shi zai je neman police din abokantaka domin ya samu me? Domin ya samu wasu biyan bukatarsa. To abin ya juye, ɗan ƙasa shi ne kuma abokin police. To ai kaga abu ya lalace. In kai za ka je ka nemi police ya zama abokinka, in bata ma rai, sai dai ya zo ya musguna mun, saboda to kaga babu gaskiya kenan al'amari. Ya kamata a dubo wannan al'amari a canja. Idan talaka zai je ya kwana cikinsa, ba abin da zai ci a cikinsa. ‘Ya’yan shi ya haifa sun yi karatu, su uku, huɗu, biyar, wasu sun kasa zuwa university, wasu sun je ba su da aiki. Ga su nan rututu akan hanya, ba abin da gwamnati ta yi a kai. Na uku, duka rashin tsaron nan da ake ciki ba zai inganta ba sai fa an nemi abinci na 'yan ƙasa. 'Yan ƙasa sun inganta fannonin abinci. Yanzu abin da muke facing, abin da yake gabanmu shine fari a ƙasar nan, da kuma za mu shiga recession, ko mun so ko mun ki, za mu shiga cikin wani irin yanayi na kuɗinka ba zai biya maka bukatunka ba ko kaɗan. Talaucin kuma da za a shiga, Allah kaɗai ya sani. Saboda me? Saboda gwamnati ta ki wuɓa
bubasa ta dauki wasu tsauraran matakai a kasar nan na inganta economy wato tattalin arzikin kasa da inganta rayuwar mutane da inganta tsaron kansa saboda me duka wayannan communities din da ake shiga duk wayannan wuraren har Sokoto da honorable minister ya fito duk suna kuka ba su iya tafiya da motocin su yanzu ba su iyawa to wayannan wurare da ake da matsala da Katsina da Sokoto da nan northeast da northwest babu shakka irin manoma da muke da shi muna ciyar da kasar nan har Niger har Chad har Kamaru yanzu muna cikin wani irin haula ina ciyar da kanmu hukan mun sani ba za mu boye ba mun yi research mun gani cewa wayannan wurare da ake zuwa ana kashe mutane ana azzara musu ana cewa su ba da kuɗi a nan Voice of America mun ji ku kawo kuɗi 1800 1300 duk da haka idan manomi ya tafi gona sai a je a dauke shi ba ai mana adalci ba ba ai masa adalci ba ba inganta masa tsaro ba ba nan abin yake ba manoman nan da ake kashewa wasu suna gudun hijira ba shakka suke ciyar da mu mu muna cikin gari ne muna cikin city ne abincin su muke ci ran da aka ce an tafi an yaye wani kauye to fa ka sani babu shakka in suna noman gyada ko masara ko dawa ko wake ko shinkafa wanda za su ci su saida a kasuwa buhu 10 to ba fa buhu 10 nan kuma ba kuma kasuwan to anan za a samu wani matsala ba kawai na rashin abincin ba a'a food security ko kuma inganta abinci a ƙasa ya danganta abu bilmi zaka iya ganin abin yana nan da yawa ko ina kuma zaka iya siya ka cika koshi da kai da iyalinka idan babu to ka shiga haulai babu shakka bazan so in ja wannan magana ba yayi tsawo amma halin da muke ciki yanzu idan ba a inganta tsaro ba a ƙasar nan tun ba ma a fannonin nan da ne magana ba na daya ana kashe-kashe na biyu ba za mu rufe idan ga gwamnati gaskiya ba na uku wayannan bala'i da ake yi ya ishi mutane to saboda haka bazan so in ga police ya zo kusa da ni ba bazan so in ga wani abu saboda me naki police misali ban san ganin police me police yake mani dan me police zai zo kusa da ni har ya ce wai zai inganta wani tsaro ina tsaron an kashe man uwa ko an kashe man uba ko an kashe man kani ko an kashe man mata da yaya saboda haka muna cikin haula'i wayannan abubuwa za su tunzura mutane su ga cewa police din da ake magana na abokin kowa ne ya zama me ya zama enemy din kowa
anan muka kawo ƙarshen kashi na daya na wannan tattaunawar idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da kashi na biyu amma dukkan daukacin ma'aikatan muryar Amurka da manyan bakin namu ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar Asokuru inda muka zo zauren wata mata inda take mini business fruit wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi gata nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
assalamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and ba muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
ni yar Plateau ce
a jihar Plateau a ina a jihar Plateau
niyar Lantance
ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
nayi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko
na kare secondary school ne kawai amma na yi karatu akan fruit sosai kuma nan je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su
kuma me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a
domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine na shiga business din kuma ba business ku kade ba muna so mu ga lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci basu yanda suke ba suna zuwa muna koya musu
to menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi kabar challantan kika taho nan Abuja
zuwa na Abuja ba don business din ba nazo ni ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine nan zauna nan nayi amma da lokaci zamu kai shi Atlanta
eh to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki
gaskiya a Najeriya yanzu da baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mu kai su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya
to yanzu kamar ake jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa
kamar wannan jarin na duka hada da machine din ba wai wanda kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara
to kaman a rana kina yin kaman ciniki nawa haka
da kam a rana muka yi kai 70,000 50 amma yanzu muna da lallaba ne 25 30 40 da depend yanda muka samu amma mun samu aiki mu fita mu je uje mu aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150 200
to Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kaman a wani guri kike zama a Abuja
ina zama a Jikwai
a anguwar Jikwai
yes a Jikwai first street kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500 tafiya da dawowa 1
to kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa
kowane wata yanzu na shekara da muna biyan 150,000 a angon da yana nan dan dage masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
to dai da Malam Sale da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.